أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون
أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وما سوء البركة بركة مداها الواء وانا بجري من البركة وانا مسلاتينا جوماء دكي انقوار إيريا إيت a babban birnin tarayya Abuja a wannan lokaci da muke a wannan rana ta za a ce rana 1 ga watan Ramadan kenan na shekara ta 1446 hijirar ma'aikin Allah kuma jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina a gurguje ba tare da bata lokaci ba kamar yadda muke ganin babban malaminmu Sheikh Dr. Kabir Amin Abubakar Asgar gashi Allah madaukakin sarki ya kawo mana shi cikin nasara wanda insha Allah ta'ala zamu amfana a tsawon Ramadan nan da abinda Allah madaukakin sarki ya hore masa na ilimi wanda malam ko shakka babu sananne ne a kasar yanda malamanmu suke cewa al-ma'rufu la yu'arraf tabbas malam mun san shi a fadin kasar nan ta fuskar kokari da jajircewa a game da da'awa wanda kuma malam ɗaya daga cikin yana ɗaya daga cikin manyan malaban nan ɗaliban albani Allah madaukakin sarki ya masa rahama wanda wannan ya kawo cewa a yanzu haka malam shine director na Darul Hadith gabaki ɗaya makarantun dake Darul Hadith Salafiyya dake Zaria malam shine director na wannan wajen sannan kuma malam yana ɗaya daga cikin manyan lecturerin dake Ahmadu Bello University zan ce a yanzu ma dai haka sunan mun riga mun saba doctor amma associate professor ne a yanzu haka da muke magana Allah madaukakin sarki muke roko da ya datar da mu kuma ya amfanar da mu wajen abinda malam zai karantar da mu sai dai jan hankali kamar yanda na ambata dawo bayan da za a ce malam shi zai zo ya jira dalibi a dalibi ne zai riga zuwa dan haka mu lura da lokaci iya abinda ya kamata Allah madaukakin sarki ya datar da mu
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan safiya ta ranar Asabar wanda ita ce safiyar 1 ga watan Ramadan shekarar Hijira ta 1446 daidai da lissafin 29 ga watan February 2025 daga wannan masallaci na Area 8 da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a yankin Garki a inda muke shirye-shiryen fara ayyukan karantarwa da tafsirin Alkur'ani na watan Ramadana mai albarka. Allah Ubangiji ya sa mu dace da alkhairin da ke cikinsa, Allah kuma ya sanya mu cikin bayinsa waɗanda za su amfani kansu a wannan wata mai albarka, Allah kuma ya sanya mu cikin bayinsa waɗanda zai ‘yanta daga wuta, waɗanda zai musu rahama a wannan wata. Kamar yadda masu gabatarwa suka gabatar, wannan shine zai zama darasi na farko kenan da zamu yi wa iyaye mata a wannan masallaci insha Allah. Haka zamu gudana kullun da safiya, zamu yi wa iyaye mata darasi, sannan kuma da yamma insha Allah a yi tafsirin Alkur'ani mai girma. Tsarin da zamu bi a wannan karan ga iyayenmu mata ba wai zallan tafsiri zamu yi musu ba. Za mu dubi wasu masail ne waɗanda suke da alaƙa da rayuwa, wanda suke da alaƙa da addini, wanda suke da alaƙa da musamman shi wannan wata mai albarka, sai mu dinga tattauna su gwargwadon hali. Kafin mu tafi da nisa, labari ya iske mu na rasuwa da aka yi ma limamin wannan masallaci, wato Imam Malam Ilyas Abdulmumin, wanda Allah ya mahaife shi rasuwa yau da safiyar nan. To za mu sa ta addu'a Ubangiji Allah ya gafarta mata, Allah ya mata rahama, Allah kuma ya karɓi baƙuncinta. Iyalanta da danginta Ubangiji Allah ya ba su haƙuri da juriya, kuma ya ba su ladan wannan ainihin jarabawa da ya musu. Haka nan sauran mamatanmu maza da mata, manya da ƙanana cikin musulmai tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zamaninmu ɗin nan, muna musu addu'a gabaki ɗaya, Allah Ubangiji ya gafarta musu. Allah ya samu mu cika da imani. A yau insha Allah zamu fara da maudu'i na farko kenan, ko mu ce muhadara ta farko ga iyaye mata wanda muka yi mata take da suna me ya kamata ki sani game da azumi. Me ya kamata ki sani game da azumi yake musulma? Mun kebance wannan dan tattauna hukuncen azumi ga iyaye mata, watakila tsakanin yau da gobe da jibi insha Allah. Ina tunanin darasi guda uku za su isa wajen tattauna hukuncen da suka shafi azumi a tattakaice. Wannan na farko za mu kira shi da suna me ya kamata ki sani game da azumi. A cikin wannan takaitacciyar tattaunawa wadda za ta zama a cikin awa ɗaya insha Allah, ina so zan yi mana magana farko game da hikimar da ke cikin ibada azumi, sai kuma wato wasu bayanai takaitattu game da wane ne azumi ya wajaba a kansa, da kuma wato abubuwan da ke ɓata azumi, da bayani akan abubuwan da suka halasta za a iya yin su da azumi babu komai, sai kuma ladabba da sunnonin azumi. Sai kuma abu na ƙarshe shine abin da zai taimaka wa uwar gida wajen cin moriyar waɗannan kwanaki da dararraki masu albarka. Ina neman taimakon Allah nake cewa na farko hikmatus siyam, menene hikimar ibadar azumi? Yana da kyau mu yi tambaya. Allah madaukakin sarki mai rahama, mai jin kai, mai tausayi, mai gafara, dan menene zai sanya wa bayinsa doka cewa kada a ci abinci tsawon wata guda da rana, kada a kusanci iyali tsawon wata guda? Kuma a cikin bayanin ma fa har Allah yana ƙara tabbatar da cewa shi mai neman sauki ne gare mu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ya ce yana son mu samu sauki, bai son mu sha wahala. Amma kuma literally za mu iya cewa azumi lalle ibada ce mai wahala, domin daina cin abinci tsawon aƙalla awa 12 zuwa 13, da daina kusantar iyali tsawon wannan lokacin, da kuma sauran abubuwan da ake buƙata a kiyaye a wannan lokacin, babu shakka aiki ne. To menene hikimar da ke cikin wannan ibada? Malaman musulunci sun bibiyi sawun wannan mas'ala, kuma sun fitar da hikimomi masu yawa. Daga ciki akwai wato shi azumi wata ibada ce wadda take nuna wa mutum ya koyi fifita hukuncin Allah akan ra'ayinsa. Mutum ya saba da idan ga ra'ayin da yake so, sai zama ra'ayin ya saba da abin da Allah yake so, to ya haƙura da ra'ayinsa ya bi na Allah. Domin dukkaninmu a ɗabi'ance muna son mu ci mu sha mu yi walwala, amma da Allah ya ce kada a ci kada a sha a waɗannan kwanakin, sai muka haƙura muka daina don Allah, to wannan wata tarbiyya ce da muke koya, wanda a cikinta akwai koya mana cewa duk wata doka da muka ji cewa Allah ya ce a yi kaza, to koda abin bai dace da ra'ayinmu ba sai mu yi. Ubangiji ya ce a bar yin abu kaza, to koda bai dace da ra'ayinmu ba sai mu bari. Wannan yana daga cikin wato abinda azumi yake koya mana, saboda a ƙarƙashin haka ne kawai za mu iya samun yarda Allah. Kamar yadda azumi ke samar da yarda Allah, to haka a sauran abubuwa duk abinda za mu yi mu aikata abinda Allah yake so, mu bar abinda Allah baya so, sai mu samu yarda Allah insha Allah. Sannan a cikin azumi akwai wani training wanda yake koya mana saba wa rayuwarmu da abin da zai samu mana tsarki, tsarkakuwa a wurin Allah, wato tadribun nafs ala tazkiya. Domin Allah madauki sarki ya faɗa mana cewa daga cikin manufar ibada azumi akwai at-taqwa. Kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. An wajabta muku azumi kame da aka wajabta ma wanda suka gabace ku don ku samu takawa. Menene samun takawa? Shine samun tsarkakakkiyar zuciya. Azumi yana koya mana yadda zamu kiyaye dokokin Allah don mu samu takawa ta fuskar wato barin surutu, mara ma'ana yawaita karatun alqur'ani, yawaita istighfari, tsayi da salloli, sadaka, kyauta, sauran ayyukan alkhairi, wanda dukkaninsu suna ƙara samun tagomashi idan azumi yayi. To wannan yana koya mana tsarkake zuciya. Saboda haka azumi wani sababi ne na samun takawa, wanda duk ya rike shi zai samu takawa. Sannan azumi yana koya ma mawadata su san halin da talakawa suke ciki. Kana da wadatarka, kana da abincinka, kana da yadda za ka yi, amma kuma shari'a ta ce karkaci. Idan ka ji yunwa ɗin nan, sai kuma ka tuna ashe akwai wanda shi kwata-kwata ma baya samu, ko da ba lokacin azumi ba ne, to ya yake yi kenan. Wannan zai sa ka ƙara gode wa Allah akan wadatar da ya baka. Wannan zai sa kuma ka ƙara tausaya ma talakawa, daga nan sai ka samu damar taimaka musu. Da haka za ka samu abu guda biyu: godiya ga Allah da kuma ɗaukar ɗabi'a ta taimakon mabukata. Sannan alikitance, abu na gaba alikitance, masana likitanci musamman da suke da alaka da nutrition, abin da ya shafi cimaka, abin da ya shafi alakar ɗan adam da ababen da yake ci, sun tabbatar da cewa akwai fa'idoji masu yawa da ake samu daga azumi wanda suke gyara lafiyar mutum. Duk da akwai hadithin da ya zo aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi azumi za ku samu lafiya. To wannan hadisi bai inganta ba, amma dai a kimiyance to ma'anar hadisin mai kyau ce. Yani azumi yana samar wa da ɗan adam da lafiya. Akwai ma wasu cututtuka da idan mutum ya je asibiti, daga cikin therapy da za a bashi, za a ce to karkace abinci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza, ko karkace abinci tsawon wuni. To sai mu ga cewa ashe da gaske ne azumi yana taimakawa wajen samun lafiya ga mutumin da ainihin wato yake yin sa. Kuma a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dan adam bai cika wani buhu da ya kai sharri fiye da cikinsa ba. Wato duk mutumin da ya zama cewa yana yawan cin abinci ba kai ba gindi, babu duba me ya kamata ya ci, yaushe ya kamata ya ci, to wannan yakan samu kanshi a cikin matsaloli mabambanta na al'amarin lafiyarsa. Sannan abu na gaba, azumi yana koya mana haƙuri da juriya da jarunta, wanda waɗannan kuma duka ɗabi'u ne da ake son a samu mumini da su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minu dha'if. Mumini mai ƙarfi, mai juriya, yafi alkhairi da soyuwa ga Allah fiye da mumini rago wanda yake bayi da juriya. Saboda haka azumi na taimaka mana wajen mu samu endurance, wato mu zama masu jure wahala da jure yunwa da kuma haƙuri. Sannan azumi yana sauƙaƙa mana hanyoyin ɗa'a ga Allah, tun daga kan shi kanshi azumin, karatun alƙur'ani, istighfari, sauran ayyuka da muke yi, da kuma samun tagomashi da muke na zuwa inda ake aikin alkhairi, zuwa wajen wa'azi, zuwa wajen tafsiri, ziyarar mabukata, ziyarar 'yan gidan yari, ziyarar marayu da sauransu, taimakon al'umma. Da azumi yana ba mu dama mu ga cewa mun yi haka. Kamar yadda kuma azumi yake sanya wa zuciya ta zama ta yi laushi, yana lausasa zuciya, domin ba a so musulmi ya zama yana da kasuwa, yana da bushasshiyar zuciya. To azumi yakan taimaka wa mutum zuciyar shi ta yi sanyi, ta yi laushi. Saboda haka malamai suka ce azumi wani method ne, wani manhaji ne na kawo gyara ga al'umma, kamar wani training ne na shekara-shekara, wanda musulmi bayan ya yi wata 11 yana gama garin rayuwa, sai a ɗauke shi a tsoma shi a wata makaranta wadda za a ba shi horo na wata ɗaya, wadda zai canza masa tunani, ya canza masa motivation ɗinsa game da addini, ya canza mashi halaye da ɗabi'u, ya kuma kawo haɗin kai tsakankanin al'umma musulmi. Tare ake sahur, tare ake buɗe baki, kowa baya ci sai lokacin sahur ɗin nan ko lokacin buɗe baki, sannan an zama ɗaya, babu bambanci tsakanin masu kuɗi da talakawa, babu banci tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta, babu banci tsakanin liman da mamu, kowa su biyu din nan kawai zai challenge. Sannan kuma kowa dole ya kiyaye wannan lokacin da aka ce, kowa dole ya kiyaye amanar lokacin. Har ila yau Azumi yana koya mana riko da amana. Ba wanda yake ganin ka, ba wanda yake ganin ki, ba wanda ya san ka buya ka ci abinci ko baka buya ba, amma kai tsakaninka da Allah ba za ka yaka ba. Ba za ka yaka ba, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisul qudsi, Allah yana cewa azumi ibada ce da ake yi dan ni, kuma ni ke bada sakamakonta, babu lissafi. Saboda haka azumi wani sirri ne tsakanin bawa da Ubangijinsa. Sallah da sauran ibadoji ana ganin ka kana yi, in baka yi ba kuma za a san baka yi ba. Amma azumi idan mutum bai jin tsoron Allah, ya ga damar ya buya ya cika cikin shi da abinci, kuma ya fito ya ce ka yau dai ana rana wallahi, ya ga damar ya haka. Amma imani ba zai baka kai haka ba, tsoron Allah ba zai baka kai haka ba. Rukun amanar alƙawarin da kai wa Allah cewa za ka yi ibada ba zai baka kai haka ba. To haka ake so mu koyi wannan ɗabi'a game da sauran abubuwan da muke, game da wani sirrin magana, game da ajiyar kuɗi da aka bamu, game da wani alƙawari da muka yi. Mu dinga tuna Allah yadda muke tsoron Allah, ba za mu ci abinci a lokacin azumi ba, to mu ji tsoron Allah, mu riƙe sauran amanonin da aka bamu. Sannan azumi yana koya mana bin tsari na kiyaye lokaci, na kiyaye ayyukan da muke yi. Za ka ga hatta yanzu kamar ku mata, hatta a gidajenmu, ai za ka ga akwai kiyaye lokaci game da abin da za a ci, yaushe za a ci, yaushe za a fara dafa abincin buɗe baki saboda kada a yi latti, yaushe ya kamata a fara abincin da za a raba saboda kada lokacin rabawan ya wuce abincin bai nuna ba, yaushe ya kamata a je a yi siyayya. Duk wani shiri ina mai tabbatar da cewa yanzu ƴaƴan mata sun gama shiri, shirin da ya shafi bikin sallah an kai ma tela kaya, duk wanda za a raba musu kayan azumin nan an riga an aika musu, yau din nan zai ta isa ƙauye da birni ko ina. To wannan tsarin ana so mu kiyaye shi a koda yaushe. Lokacin sahur muna kiyaye da lokacin, ba za mu ci abinci lokacin ya wuce ba. Lokacin buɗe baki muna kiyaye da shi, lokacin sallah muna kiyaye da shi. To wannan tanzim na mawa'id da alhirsu alal awqat, to ana so ko bayan azumi mu ci gaba da kula da shi. Ina fata mun gane. To mun kalli waɗannan da ire-iren su, zamu gane muhimmancin me yasa ake cewa azumi ibada ce ta takawa. Domin idan bawa ya kula da azumi yadda ya kamata, to tsawon watanni 11 bayan Ramadana zai kasance mutum mai tsari, mutum mai tsoron Allah, mutum mai kirki, mutum mai kula da ibada, mutum mai kiyaye harshensa, sai ya mutu lafiya ya tsira a wurin Allah. Ina fata mun gane. Abu na biyu shine batu game da wato wane ne azumi ya wajaba a kansa. Azumi yana wajaba ne a kan dukkanin musulmi balagagge, wato wanda shari'a ta hukunta shi kenan, mai hankali, wanda kuma zai iya yin azumin, mazaunin gida wanda baya halin tafiya. Wannan zance ne dunƙulalle. In muka ce musulmi, wato azumi bai hau kan kafiri ba kenan. Duk wanda ba musulmi ba, azumi bai hau kan shi ba, kuma inda zai musulunta ba zai rama na baya ba. Ba za a ce ya rama, idan ya musulunta misali gobe Allah ya buɗa mai zuciyarsa ya musulunta, ba za a ce sai ya rama na yau ba. Idan ya musulunta yau, ba za a ce ya rama na bara da na bara waccan daga sanda ya musulunta, daga sanda ya balaga ba. Saboda haka azumi bai hau kan shi ba. Haka nan da muka ce balagagge, to banda yaro, yaro wanda shari'a ba ta hau kan shi ba, mazansu da matansu ba za a ɗora musu azumi ba, amma ana so a dinga koya musu. Sahabbai sun kasance suna koya wa ‘ya’yansu azumi. Duk yaro ko yarinyan da ya kai shekara 6-7 yana da tamyizi, zai iya gane abin da ya kamata wanda bai kamata ba, to ba laifi a koya masa azumi. A cikin Ramadanan nan ya yi ƙwaya 3, ƙwaya 4, ƙwaya 5, ƙwaya 10 har ya koya. Wata sahabiya take cewa, ana ce mata Ummu Aiman, ta ce muna ba ‘ya’yanmu ‘yar bebi suna wasa da ita teddy don ta ɗauke hankalinsu daga jin yunwa lokacin azumi. To ba laifi a ba su wani abu da zai ɗauke hankalinsu har a samu su yi azumi, kuma a nuna musu ji tsoron Allah cewa wannan ibada ce. Wannan ana yi musu ne ta hanyar koyarwa. Sannan da aka ce mai hankali, to banda mahaukaci, duk wanda a shar'ance ko ko a al'adance hukuncin mahaukaci ya hau kanshi ko ya hau kanta to ba azumi a kansu domin suna daga cikin wadanda aka sauke musu alƙalamin rubutu kuma shi ma mahaukaci ran da ya warke ya samu sauki shin ko zai rama azumin shi na baya ko ba zai rama ba malamai suna da sabani akai malaman da suke kallon a hauka a matsayin rashin lafiya wanda kuma rashin lafiya ne tabbas sai suka yi ilhaqin sada faman kana minkum maridan aw ala safari suka ce ai shi ma mahaukaci mara lafiya ne to amma wannan ra'ayin shine ra'ayi mafi wato wanda bai da ƙarfi saboda mene saboda akwai nasi karara da ya kebance mahaukaci shine cewa an dauke alƙalami akan mutane guda uku akan yaro hatta ya girma akan mahaukaci har sai ya warke da kuma mai bacci har sai ya farka saboda haka mahaukaci idan ya warke ba zai rama azumin da ake bin shi na shekarun baya ba na gaba da muka ce wanda zai iya to banda al'ajiz al'ajiz wanda ba zai iya ba kaman mutumin da yake da tsufa ta mishi yawa ya zama wato aged yana fama da larurar tsufa bai iya yin azumi ko yana fama da larurar rashin lafiya wanda yake terminal disease muzmin wanda ba zai iya yin azumi to wannan ya zama ajiz za mu zo mu ji magana akan hukuncin su daga baya sai kuma ga magarin mara lafiya wato wanda rashin lafiya da ke bujurowa zazzabi ko ulcer ko ciwon kaza wanda a ɗabi'ance ana iya shan magani kuma a warke to irin wannan shi ma in ya ga ba zai iya azumi ba shari'a ta ba shi dama ya aje azumi bayan sallah idan ya warke sai ya rama sannan kuma sai mai ciki da mai shayarwa mace mai ciki wadda take jiran haihuwa ko tana first trimester ko second trimester ko third trimester duk ɗaya ne da kuma wadda take wato tana jego tana ba yaro nono yaron yana da buƙatuwa zuwa ga nono kuma idan yana shan nono za ta sami damuwa idan akwai azumi wataƙila nonon ba zai kawo ruwan da ake buƙata ba ko kuma shi yaron zai samu damuwa to waɗannan biyun an ba su dama za su iya aje azumi sai dai ramuwa shine a kansu na san wataƙila za a ji wannan zancen sabo galibin mutane sun saba da fatawar cewa idan mace mai shayarwa ko mai ciki ta aje azumi to kawai shikenan ta ci banza sai dai kawai ta dinga ciyarwa babu ramuwa wannan fatawar gama garin fatawa ce a cikin al'ummar amma kuskure ce da farko ne tukunna ya kamata ki sani ya ke hajiya shi yin azumin tare da musulmai shi ya fiye miki wa anta sumu khairul lakum ayi azumin shi ya fiye miki saboda in har za ki iya ba daidai ba ne ki aji ki duba duk waɗancan falalolin da darajojin da masu azumi suke samu idan fa ba ki yi ba ba ki da su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaysa idha hadat ihdakunna la tasumu wa la tusalli ɗayanku idan tana haila ai ba ta azumi ko ba ta sallah suka ce eh sai ce fazalika nuqsanu diniha wannan tawaya ne a cikin addininta wanda yayi azumi cikin ramadan falalashi tafi wanda ya samu matsala aka halasta mishi ya sha azumin daga baya ya rama ramuwa bata kai darajar wanda aka yi tare da mutane saboda haka in har zaki iya kar ki biye masan zuciya cewa kawai ki bari ki sha idan kuma har kin sha to ramuwa ce na san wannan zai sa za a rage yawan shan azumin saboda haka zaka je ka tarar da mata gayya guda rabin su ba sa azumi kowa ta ce ai ina da ƙaramin ciki ai ina da ƙaramin baby ai kaza to wanda ma aka ce a sha a rama din ya aka ƙare shine na al'ada ana saura sati ɗaya azumi za a fara bugo malamai yawa Allah ya fi gafarta malam wallahi ana bi na azumi guda takwas tun bara yanzu gashi saura kwana shida azumi kuma yanzu ma haka ban da tsarki Allah ya gafarta malam ya zan yi ya malam ya sai da zaki malam zai ce a matsa da azumi ne har sai kin rama me yasa ba ki rama ba tuntuni saura ka ana so da zaran an shiga watan Shawwal ki marmaza ki rama abin da ke kanki nazimi saboda ana son ai gaggawa zuwa ga aikata ayyukan alkhairi a takeice ya ku iyayenmu mata mu ji tsoron Allah mu da ku idan kina da ciki kika sha azumi idan kina shayarwa kika sha azumi to ki sani ramuwa ne akan ki ki ga wa kanki wannan gaskiyar ki ga wa sarkaki ki ga wa kishi yake ki ga wa yake da kika aure cewa duka ramuwa ne akan su sai kuma wato wanda wani dalili na dole yasa ya karya azumi ba yadda ya iya shine suke ce mushi al-muttar lil-fitri wanda wani dalili da yafi karfin iyawarsa yasa a dan dole ya karya azumi kamar mutumin da bai da lafiya ya dauki azumin sai kuma aka bi ba a yi mishi allura ko wani magani na rashin lafiya yasa dole ya karya kamar mutumin da yana cikin azumi sai ya samu bukatuwa zuwa ga karin jini za a kara masa jini ko za a kara masa ruwa ya tashi da azumi amma kuma kafin rana bai da lafiya aka je asibiti aka ce sai an yi karin ruwa ko karin jini wannan ya tarsa su zuwa ga karya azumin sa wannan shi ma yana cikin waɗanda wato ba sa yin azumi akwai kuma matafi nassan alqur'ani ya nassanta matafi cewa ya sha azumi in yana da bukata shi matafi an bashi wato open decision 50-50 in yaga zai iya to wa anta sumu khairul lakum in yaga ba zai iya ba laysa minal birri as-siyam fi safar network aiko nan ne okay ya dawo in yaga ba zai iya ba laysa minal birri as-siyam fi safar wato annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tafiya da sahabban shi wasu na azumi wasu ba sa yi masu azumi ba sa kallon cewa mu ne muke addini ku kuma ragage ne su kuma wanda ba sa azumin ba sa waɗancan kallon cewa ku kuna da zafin kai an ba ku dama kun ki ku bi dama saboda dukan su ba sa yi ba sa jin haushin junan su da aka zo masauki inda aka tsaya aka yada zango sai dan masu azumin sun riga sun gaji sai suka nemi ri suka kwakkwanta su kuma wanda ba sa azumi suka tashi suka daura dawakai suka ba dabbobi ruwa suka kafa rumfunan da za a kwana Nabi sallallahu alaihi wasallama yayin bi su yake cewa zahabal muftiruna bil ajri wanda suke shan ruwa yau sun tafi da lada saboda haka shi maral shi matafi wato zai yi abin da yaga yafi dacewa da shi ne idan ya ga yana buƙatar ya ci abinci saboda ya samu ƙarfi to ya ci abinci shi yafi dan ya ga kuma zai iya yin azumi to ya azumin shi yafi na ƙarshe sune wato mata masu al'ada da mata masu jinin haihuwa waɗannan an halasta musu su sha azumi ko kuma an wajabta musu sha azumi amma za su rama daga baya wannan kenan to sai abubuwan da ke bata azumi abubuwan da ke bata azumi shine gaba ta uku a cikin wannan tattaunawa ta mu akwai abubuwa kamar guda takwas waɗanda za su iya bata wa mutum azuminsa ta yadda azumin ya lalace kenan gaba ɗaya ana bin shi bashi wani ma ana bin shi kafara abu na farko shine tarawa da iyali cikin rana mutum miji da mata su yi kwanciya irin ta aure to wannan azuminsu ya lalace kuma akwai kafara akan su kuma akwai zunubi mai girma akan abin da suka aikata kafara ta azumi 60 ta hau kansu saboda haka ake so a guje ma duk wani abu da zai kai ga har a yi mu'amala ta shimfiɗa aure a azumi saboda shari'a ta hana kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki yake faɗa cewa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kar ku dinga wato zake wa iyali kuna cikin itikafi to kuma itikafi ba a yin shi sai tare da azumi kisa Allah ya ce alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum kuna iya yanzu ku je wa iyalanku cikin dare ku nemi abin da Allah ya kaddara muku na ƴaƴa amma da rana ba a yin haka da kuma da farkon azumi ko da dare ba a halasta ba sai aka samu wasu suna sauka daga shoulder suna zuwa gun iyalansu da dare cikin azumi sai aka halasta na dare din saboda sauki. Na biyu, da gaskiya abin da ke bata azumi akwai cin abinci ko shan wani abin sha da gangan. Mutum yana sanar cewa azumi ne, bayan ya dauki azumi ya kwana da niyyar azumi, sai kuma kawai ki dauki abinci ki ci ko ki dauki wani abin sha ki sha, to wannan ya bata azumi. Kuma kamar yadda a wancan na farkon, wajibi ne mutum ya ci gaba da yin azumin, ba zai ci tunda azumin shi ya kare bari ya ci gaba da cin abinci ba, a wajibi ne ya rike bakinsa har magariba. To haka wannan shi ma wanda ya ci abinci da ganganci azumin shi ya baci, kuma ana bin shi bashin wannan azumin sai ya rama shi, kuma sai yayi ta tuba da neman gafara Allah madaukakin sarki. Magana mafi inganci shine babu maganan kafara ga wanda ya ci ko ya sha da gangan, abin yafi karfin kafara, sai dai ya ci tuba yana istighfari yana neman Allah madaukakin sarki ya gafarta masa. Abu na uku, sai kuma fitan mani da sha'awa koda ba ta hanyar jima'i ba, ido bude ba cikin mafarki ba, ta hanyar istimna'i masturbation kenan, ko ta hanyar rungumar mace da mijinta, ko ta hanyar sumbanta. Indai an ji dadin da hammani ya fita, to azumi ya baci. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya ce ɗayan ku yana barin abincin shi da abin shan sa da sha'awarsa. To shi ma waɗannan hanyoyi ne na biyan sha'awa, saboda haka idan an same su to azumi ya lalace. Sai kuma allura wanda yake wa mutum a madadin abinci, allura wanda yake wata ke surplus ne na abinci, wanda idan an yi wa mutum ita ba zai ji yunwa ba. Don aka yi mutum irin wannan alluran da rana da azumi, azumin shi ya kare. Haka a ƙarin jini, blood transfusion, idan mutum ya buƙaci zuwa ga ƙarin jini, kuma har aka mishi ƙarin jinin da rana da azumi, ko da ya tashi da azumi, to azumin shi ya kare. Sai kuma zuwan jini na baƙon wata-wata, mace ta ɗauki azuminta kafin magariba kuma sai jini ya zo, to wannan azumin na ranar ba ta da shi. Hakan haihuwa ta zo, wannan azumin na ranar ba ta da shi, za ta lissafa su cikin abin da za ta rama. Sai kuma alhijama, wato ƙaho da ake na fitar da bushashen jini ko latacin jini, shi ma yana kare azumi. Haka nan akwai saɓani game da sumbantar mace, shin yana kare azumi ko bai kare azumi. Amma magana mafi inganci shine baya kare azumi, sai dai yana rage wa azumin falala, yana rage wa azumi kamewa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi yakan sumbanci matansa yana azumi. Aisha take cewa kuma yafi kowa iya mallakar bukatarsa, saboda haka ba a so mutum yayi abin da zai kai ga ya je ya wuce abin da zai iya yi. Abu na ƙarshe da ke kare azumi shine amai, idan mutum ya ƙaƙaro amai da gangan, to wannan shi ma azumin shi ya kare. Akwai wasu abubuwa kuma da suka halasta. Abu na gaba shine abubuwan da suka halasta ga mai azumi, wanda ko ya yi su babu komai. Daga ciki akwai miyau na baki, yawun baki, don mutum ya haɗe yawun bakinsa babu komai. Amma idan wani yawu ne mai kauri kamar majina, abin da ya fi dacewa shine mutum ya tofar da shi, ko da ya haɗe ɗin babu kuma abin, amma abin da ya fi dacewa shine ya tofar. Haka nan amfani da asuwaki na goge baki da shi da madadinsa shine kamar toothpaste kenan, shi ma ya halasta ana iya goge baki tare da kiyaye kar a sha abin da ke ciki, amma ana iya wanke baki da rana idan mutum ya buƙata. Sai kuma na uku shine fitar maziyi wanda ke fita tare da ƙaramar sha'awa, shi ma baya kare azumi, babu laifi don mazi ya fita ga mutum. Haka nan amfani da turare, sanya turare na jiki ko na sutura, amma banda shakar turare kamar turaren wuta, banda shakar hayakinsa. Kuma su mata kullum ana ƙara tuna musu wa'azin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu cewa kar su dinga fita da turare a jikinsu wanda za a ji ƙanshinsu idan sun wuce. Amma in suka saka turare wanda yake na jiki ne, wanda wani bai jin ƙanshinsa, wannan babu laifi, ba laifi bane sanya turare ɗin. Sannan abinda yake sakawa a ido, eye drop ko air drop na maganin ciwon ido ko ciwon kunne, idan mutum yana da buƙata ya sanya a idonsa, to babu laifi koda ko ya ji makakin sa a cikin makogwaran sa haka nan wanda ya shafa wani methylated balm kamar wanda ya shafa maganin zafi kamar rob ko methylator ko makamantan sa wanda saboda ciwon kafa ko ciwon kashi mutun ya shafa koda ya ji sanyin sa ya ratsa jikin shi ko ya ji makakin sa a makogwaran sa to babu komai haka duk wani mutumin da sana'a shi ta hukunta zai iya jin makakin abu a wuyansa kuma inda yake aiki a site na gona ko na gini ko inda yake aiki a cikin kitchen wanda wani abu da ake sarrafawa kanshin sa ko garin sa particles din sa za su shiga cikin makogoro to wannan duka babu laifi insha Allah babu matsala insha Allah sannan mouthwash ga wanda yake da ciwo a bakin sa ko an cire masa hakori ko yake da wasu kuraje akwai abin da yake kurkura a kurkura a baki dan ya kashe wadansu kwayoyin cuta ko makamancin haka mouthwash kenan ko wannan shi ma babu laifi tare da cewa idan mutum ya kurkura zai ji abin nan alamar sa a bakin sa zai ji effects din maganin a bakin sa na wani dan lokaci to babu laifi idan bukata ta sa akai haka haka nan wato kwalli da ake sakawa a ido shi ma babu laifi dan an saka kwalli da azumi babu laifi haka nan lalle in mace ta yi lalle akan ji kanshin sa shi ma da sauran su shi ma babu laifi game da wannan to haka sample na jini da ake dauka domin yin test na malaria ko na PT ko makamantan shi da ake wa mata wannan dan jinin da za a diba a cikin sirinji a tafi da shi shagon masu bincike a bincika babu laifi game da wannan to haka kuma jini na jin ciwo kaman ki yanke da wuka a kitchen dinki ko mutum ya samu domestic accident wanda jini ya zuba to shi ma baya hana ainihin wato azumi baya kare azumi haka allura idan mutum yana da lafiya yana bukatan allurori na kwanaki sai zama alluran ta ratsa cikin azumi amma ba allura bace ta abinci allura ce kawai ta IV ko IM na magani to wannan babu laifi wanda za mu shi alluran wani abin da ya shafi diabetic ko abin da ya shafi malaria ko abin da ya shafi ulcer ko makamancin sa wanda ba allura bace take madadin abinci to babu laifi dan an yi wa mutum haka nan har ila yau ga iyayenmu mata wanda suke aiki a kitchen za ta iya daukan abinci ta sa a bakin harshenta dan ta ji dandanan sa ba tare ta tsotsa ba ta ji cewa gishiri ya ji magi ya ji kaza yayi daidai kar sai an yi bude baki kuma a ji shi lami to wannan ma babu laifi akai insha Allah haka nan sumbantan miji ko mata kamar da muka ambata magana fi inganci shine ya halasta haka nan jinkirta wankan janaba ga wanda ya yayi janaba cikin dare har zuwa lokacin asubahi jinkirtawa bai kare azumi ko har ma mutum ya wayi gari da janaba wato alfajir ya keto da janaba a jikinsa bai kare azumi to haka nan kuma at-tabarrud mutum ya zuba ruwa a jikinsa saboda zafin rana ko a kansa ko kuma a shiga cikin bab a yi wanka ko a shiga cikin swimming pool a yi wanka duka wannan dan neman jin sanyi idan ana tsananin zafi lokacin azumi to duka wannan babu laifi insha Allah gaba ta hudu shine wasu daga cikin ladabban azumi wato abubuwan da idan mutum yana kula da su a cikin azumi za su kara ma azumin shi nagarta kuma su sa ya samu lada mai yawa daga ciki akwai gaggauta bude baki da zaran rana ta fadi to ai marmaza a kare azumin a sha ruwa afwan na ce a kare azumi a sha ruwa Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim yana cewa wannan al'umma ta mu ba za ta gushe ba cikin alheri matukar ana gaggauta bude baki saboda ka ba burgewa bane ki ce ni ina aiki sai na gama ko kuma ni bana jin yunwa ba zan ci abinci yanzu ba burgewa bane da zarar rana ta fadi sai a sha ruwa kuma faduwar rana ba shine kiran sallah ba kiran sallah kawai ɗaya daga cikin alamu ne wani lokaci ladanai sukan jinkirta kiran sallah su ma sai sun ci sun yi kat tukuna sai rana ta fada wajen minti 5 ko 10 shi ma sai cikin shi ya dauka so dan cike shi bai dauka ba in yaje kiran sallan yana iya ma ya jijiri ai ya kama shi to dan haka ya zama muna da hanyar sanin yaushe rana ke faduwa a nan birni da wuya mu iya ganin rana tana faduwa duk gine-gine dogaye sun tare so haka dole zamu dinga amfani da timing na calendar da makamantansa amma sai mu nemi wanda yake mai inganci wata kila mutane ƴan uwan mu da suke can karkara za su ci wannan zancen wani iri to haka za su dauke shi a can karkara da inda babu dogayen gine-gine ana iya ganin faduwar rana kai tsaye to sai amfani da faduwar rana shine asali amma a irin nan da ake cikin garuruwa masu gine-gine dogaye dole sai an yi amfani da alternative so da ka babu lafiya amfani da alternative din da zai tabbatar da rana ta fadi idan ma app ne na waya ko kiran sallah da ake sawa a gidajen radio ko gidajen TV to a tabbatar da cewa is precise wato ya dace da lokacin dan kada mutun yaje ya bata ibadarsa ka dauki tsawon rana awa 12 sai ka zo cikin minti 3 minti 5 ka bata ibadarka Allah ya tsare mu so ana son kuma wajen shan ruwa a fara cin dabino wanda yake mai ruwa a jikin shi ne a rutab danyen dabino a wannan sunna tana yi mana wahala sosai da ta sunna ce mai sauki saboda ba mu da dabino a inda muke rayuwa to ya kamata a dinga nemo shi yadda ake nemo duk abubuwan da ake bukata yanzu mun kalli masallacin nan duk kayan da ke cikin masallacin nan ba a nan Abuja ake kera su ba kayan kasar waje ne amma aka samu su dutsa da su so da haka ya kamata a ce muna da hanyoyin samun dabino wanda za a yi bude baki da shi danye in babu danye a samu busasshe a jika shi idan babu dabino to sai amfani da duk abin da ya sauka na kayan marmari abarba ko kankana ko lemu ko gwaiba ko kashu ko duk abin da ya sauka babu lefi idan ba a samu kayan marmari ba to daga nan sai ruwa bakin ruwa wannan daga nan kuma duk abin da ya samu ana iya dishin ba samu waɗannan ana so a yi addu'a ta musamman wajen bude baki kamar da ake so a tsawon wuni a yawaita addu'a tare da salloli tare da ibadoji a wajajen karatu a yawaita addu'a domin lokacin an san addu'a ne akwai addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ta musamman wanda bayan mutum ya ci abu na farko da ya shiga bakinsa to sai wannan addu'a ita ce zahaba dhama'u wabtallatul uruqu wa thabata al-ajru insha Allah wannan addu'a na san alhamdulillah galibin mutane sun iya ta sannan daga cikin mustahabbai har ila yau ana so a jinkirta sahur kada a yi shi sai can karshen lokaci yadda da zaran an yi sahur abu na gaba kawai shine sai a tafi wato ga sallah asubahi bayan lokaci kankani ana so a jinkirta shi sannan ana so kuma a kiyaye halshi daga yawan magana ya sashiyar magana magana wacce take ta ƙarya ko ta gulma ko ta annamimanci ko na sakin baki ko raha maras ma'ana ko yawan surutu mara amfani ko shiga sharaba shanu duk wani zance mara amfani ana so a kiyaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah baya buƙatar azumin mutumin da ba zai iya kiyaye bakin shi daga ƙarya ko aiki da ƙarya ba so da haka mu kokari mu kiyaye bakunan mu da kuma sauran gabobin mu daga aikata abubuwan da suke ba halas ba sannan ana so kuma a ya zama mu bada muhimmanci wajen taimakawa marasa ƙarfi da abin da za su yi bude baki iftaru sa'imi mu bada muhimmanci sosai wajen wannan wato ya zama ba mu kaɗai muke cin abin da muke da shi ba muna ƙara wato kwanukan abinci ga mabukata ko muna ɗiba mu ba su je su dafa ko kuma annan inda babu watakila babu mabukata a kusa kowa yana da wadata gurgudan hali ko ya fi ƙarfin abin da zai ci to a dinga ɗauka ana kaiwa inda akwai mabukata gefen alƙarya ko wasu garuruwa ko can garuruwan mu inda muka baro ko danginmu ko marayu ko makamantansu duk wanda ya ba mai azumi abincin da ya bude baki zai samu lada irin na mai azumi sannan ana so a yawaita ayyukan alkhairi kyauta sadaka da sauransu ana so a yawaita su ba da taimako don gina addinin Allah ba da taimako don ciyarwa duk inda aka za a yi wani aikin alkhairi ana so a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Ramadana yakan kasance ya fi iska kyauta iska sakakkiya wadda kowa yake shaka din nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi ta kyauta da azumi sai kuma yawaita karatun alqur'ani watan ramadana watan alqur'ani ne ana so ya zama cewa mutun yayi ta karanta alqur'ani yayi ta sauraron karatun alqur'ani yayi ta zuwa inda ake karantar da alqur'ani ko ake tafsirin sa ayi ta yi ba dare ba rana na gaba daga cikin sunoni shine qiyamul layl wato sallar ashan sallar tarawih sallar tahajjudi wannan sallah tana samar da gafara Allah tana samar da falala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayu wajen sallar azumi ta ramadan sallar qiyamul layli za a gafarta mishi abin da ya gabata na ainihin wato laifukan shiga baki daya kuma babu laifi ma ta su halarci sallah a masallaci su ke a kebance musu wuri su tsaya su yi sallah su yi shiga mai kyau kasa ta kudi da maza kar su ta surutu su zo cikin mutunci da kyakkyawar shiga babu laifi wannan wannan sunna ce cikin sunnoni babu laifi kuma an ware musu limamin su a gida yayi musu idan suna da da ko mai gida ko wani saurayi a gidan wanda ya iya qira'a babu laifi ya musu limanci a gidajen su sayyidina Umar dan Khattab ya baiwa mata limamin su na musamman babu laifi idan kuma ke mahaddaciya ce kina da alqur'ani to abin da yafi dacewa ki yi ke kadai ki yi amfani da wannan damar ki yi muraja'an alqur'anin ki duk me wanda yake mu abocin alqur'ani yana da kyau koda yayi sallah a masallaci da mutane ya koma gida ya je ƙara wasu rakawai saboda ya dinga gyara haddasa da tilawa qur'anin sa a haka saboda haka mu kula kuma ba daidai bane an zo masallaci ana sallah ki sallame ki fita liman bai gama ba ana so ki sallah da liman cikakkiya shike ba da wannan falalar sannan abu na goma ana so a ya zama an kula da neman darlatul qadari zamu jingina wannan sai mun zo gaba insha Allah wato a ƙarshen azumi a darlatul qadari zamu magana akan shi a gaba insha Allah sannan sai itikafi wato zaman masallaci dan yin ibada a wasu kwanaki wanda maza na iya yi mata ma suna iya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi da matansa a wasu lokuta daga baya kuma wata rana suka mishi wani abu da bai ji dadi ba sai ya rabu da su wato suna yin irin abin da kuka saba na kishi da gasa ya shigo masallaci sai ya ga tabarmi iri daban-daban kowa ta kama waje yace wannan nawaye aka ce na wanci wannan nawaye aka ce na wanci wannan fa na wanci har da wanci wanda bata saba yi ba saboda neman fitina da ya ga shi to shikenan Allah ya bada sa'a shi sai ya koma gida kai abin shi ya rabu da su tunda dama ba dan Allah suka fito ba Allah ne mafi sani sai suka tattara kayan suka koma gida to da haka babu laifi dai ana iya yi idan kina da hali kiga goma mai gida ya bari kuma ce ga zaki iya yi a inda kuma ake yi domin hanya ce ta samun lada mai yawa to sai a zauna masallaci a itikafi daga cikin sunnonin azumi wanda zamu kare a kansa shine umara ibadar umara a cikin watan ramadana sunna ce muhimmiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa umara a watan ramadan ta'dilu hajja ladan ta irin ladan aikin haji a wata riwaya yake cewa ta'dilu hajjatan ma'i ladan ta kamar ladan mutumin da yayi aikin hajin bankwana ne saboda haka a daina ganin tsada cewa ai miliyan kaza ai kaza kuma a daina yi dan alfahari ibada ce idan mutum yana da halin umara dan azumi lokacin azumi to ya je sannan kuma a daina biye masa surutun yan media masu cewa ai gara dai a ciyar shi yafi gaskiya ne ciyarwa tana da muhimmanci kuma alhamdulillah galibin masu zuwa umara su suke ciyarwa kai da kake wannan surutun a media kai baka ciyar din ba kuma kai baka umara ba kai dai kawai abin da kake da shi data da kuma bakin ciki a cikin ranka kana hasadan wani je ibada da kai ba za ka iya zuwa ba saboda haka wanda yake da hali ya je umara ya tafi da matarsa da ƴaƴansa da mahaifiyarsa da malaminsa da kaninsa in zaka dauka mutum 50 ka tafi da su ba asara bace zaka samu madudin lada sahabbai da magabata zaka ji wani a tarihinsa yayi umara 80 wani ya daina lissafawa kuma dama ita ibada ta aikin haji da umara tun dama can ba ibada talaka bace kisa Allah yace manista ta'a ilaihi sabila tun dama can tun kafin ayi jirgi ayi visa ayi tikiti dama can mai tsada ce sai ka nemi abin hawa sai ka biya kudin bin kago din da zaka bi na security da masauki sai ka nemi abin da zaka bar wa iyalanka sai ka nemi kaza 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 kuma sai ka da karfin jiki saboda haka din da ma can ba ibada ce ta mutane wanda ba su da nishadi wanda ba su da wadata ba amma dai almuhimu ibada ce mai muhimmanci kwarai da gaske da ya kamata a bata muhimmanci wannan shine batu akan wasu daga cikin mustaban azumi abu na gaba wanda shine na karshe a wannan tattaunawa ta mu ta yau shine menene abubuwan da za su taimakawa macen musulma ta ci riban wannan wata na Ramadan wannan shine asalin topic din duk wancan mukaddima ne abu na farko da ya taimaka miki yake mahaifiya yake uwa yake mata aure shine tsoron Allah ki kokari ki kusanto da Allah a zuciyarki wannan kuma ba mata kadai ba har da maza wasiya da duk ake ma kowa a koda yaushe a kullun shine a ji tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa Allah ya ce mishi ya ayyuhan nabiyyu taqillah Allah ya ce walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha ya alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida saboda ka jin tsoron Allah din nan dai shine abin nema a koda yaushe mu ji tsoron Allah mu yi istiglalin wannan lokaci abu na biyu shine mu yawaita ambaton Allah koda yaushe ki ta zikiri ki ta istighfari ki ta hailala ki ta yin salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama azkar marasa lissafi kada bakin mu ya bushe daga barin ambaton Allah madaukakin sarki wannan yana taimaka mana wajen cin gajiyar lokacin sannan mu gujewa duk wani abu da zai kautar da hankalinmu daga wannan ibada ta azumi Allah ya ce ayyaman ma'adudatin kwanaki ne ɗan hikin nan yanzu ba ga shi yau ɗaya ga wata ba in Allah ya so da rai da lafiya yadda kika san an yi an saka cassette a irin forward din kafin a kwana a tashi zaki ji ana jibi sallah in dai da rai da lafiya sai ga kaman kin kwanta bacci ne kawai kin tashi musamman inda muke ƙarshen zamani wanda daga cikin alamun kusowa alkiyama shine kusancin lokaci yanzu-yanzun nan kaji an ce mako daya yanzu-yanzun nan wata daya yanzu-yanzun nan lokaci daya yaushe-yaushe ake cewa Buhari zai hau shugaban kasa yanzu har yayi ya gama har daina yayin shi har wani ya hau wani ma yanzu har ya kusa shekara biyu ma'ana kamar shekara goma kenan baya yanzu yaushe-yaushe aka yi wannan abu daga 2011 2015 2019 yanzu har an kure duka muna nan da ranmu da lafiyarmu yanzu za a haifi yaro kankani kafin ka je ka dawo sai ka ga ya zama saurayi ai ta mamaki saboda haka mu yi kokari mu istiglalin lokacin nan mu guje mu duk abin da zai kautar da hankalinmu misali yanzu waɗannan wayoyin na hannu suna kautar da hankali to idan ni ce ke yanzu yau ɗin nan ɗaya ga wata ko sai ki freezing din Facebook account ɗinki sai ki freezing din Instagram dama muna sa ran da iyayenmu dinnan ba sa yin TikTok dama da aka ba ruwanki da shi ko sai ai freezing din waɗannan wato kin sa su a flight mode kenan sai bayan sallah ya zama Qur'anin ki ne kawai a bude WhatsApp ma idan akwai wasu group duk sai a sa su a archive wannan duk tattaunawar da ake a group dinnan na sirrin mata matan area 8 mata masu tuka marsanda a Abuja ga yanan group kala-kala ko to kawai duk sai a rufe shi kuma gane duk group din da ba wa'azi za a aiko da shi ba kawai a rufe shi ya tashi aiki sai bayan sallah na atamfofi din nan da na mallakan miji da na adashe duka a rufe su ina fata muna ganewa sannan duk wani wuri da ake zuwa wanda ba addini za a yi ba a bar zuwa duk wani mahada inde ba office zaki je ko kasuwa ko ziyara gaida mara lafiya ko ziyara yan uwa ba duk wani wurin da zaki je ba zaki samu lada ba to a bar shi saboda haka ki zauna a gida inde ba fita zaki wanda take da bukata ba to yafi miki alkhairi duk wata kawa wanda ba za ta yi miki nasiha dan abin alkhairi ba to ki fita hanyarta wannan lokacin ba lokacin ta bane wanda za ta jaki zuwa inda za a je ne kawai a yi sharholiya ko a kashe kuɗi na banza ko a gamu da mutanen banza to ki guje ta sannan a guje ma cin dare ba a yi bacci ba dogon dare a dinga yin bacci da wuri yana taimakawa a tashi da wuri a yi ibada saboda idan subscription ya kare na DSTV to kada a yi kuma kuma wanda ai subscribing to ai karamin subscription wanda zai bada tashar sunna tv kawai da cartoon na yara sauran kuma abu su sai bayan sallar su da hanyoyi ne na rage wato bata lokaci ga banza sannan wajibi ne yake yar uwa musulma ki kiyaye harshen ki daga gulma daga annamimanci daga sakin baki daga musu da jayayya da ƙarya da kiran zance da baki ji ba baki gani ba duk wannan zantuka a fita batun su da kuma an ce ka ce labarin wai kin san me ake ciki ko wance ai jiya fa an yi kaza ba jiya an yi kaza ba ai kaza za a yi a'a duk wannan bai da wani amfani a guje shi sannan mu yi kokari mu san kimar lokacin lokaci ne mai kima wanda in ya wuce shikenan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin wasu mutane ina so maimaita wannan ya shiga cikin cassette dadda lokaci ya kusa kurewa wasu mutum guda biyu musulmai suka zo suka musulunta ɗayan su sai tafi jihadi da yaje jihadi sai aka kashe shi kun ga yayi shahada kuma duk wanda ya shahada mun san falalar shahada ɗayan kuma sai Allah ya jinkirta mai rayuwarsa har ya riski next Ramadan sai bayan Ramadan sai ya rasu sai wani sahabi shine Talhatu dan Ubaidillah sai mafarki sai ya gansu su uku da shi Talha din da waɗannan mutanen guda biyu a bakin aljanna za a shiga aljanna sai mala'ika ya zo sai aka fara kiran mutumin nan da ya riski Ramadan aka ce ya zo aka nuna mishi abinda aka mai tanaji na aljanna ya fi ƙarfin tunanin Talha sai kuma can daga baya sai aka kira shi wanda ya mutu a jihadi sai zama abinda aka bashi bai kai na wancan ba sai Talha yana ganin to ai shi a tunanin shi wanda ya mutu a jihadi ya kamata ya fi samu sai shi kuma Talha aka ce mishi to kai kuma Talhatu kai kuma ba yanzu ba ka je duniya ka ci gaba da aiki min al-mu'min rijalun sadaqu ma adalla alayhi fa minhum man qada nahu wa minhum man yantazir aka ce kai ka jira lokacin ka bai yi ba sai ku yi farka firgigit sai ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah kaga abin da na gani sai annabi ya ce masa alaysa qad baqiya ila ramadana ashe wannan mutumin ba rayuwar shi ta wanzu har zuwa ramadan ba yace kware ku yace cicito wannan shine dalilin samun fifikon sa akan wanda ya mutu a gun jihadi so da ka duk wanda Allah ya jinkirta mai ya riski ramadan kamar yanzu mu da muka riska din nan yau to ba karamar ni'ima bace Allah ya mana ibnu juzay yake cewa da za kai fira da mamata wanda suke cikin kabari ka tambaye su ka ce musu wani rana kake so a kara maka kwaya daya a duniya yace la tamannau yawman wahidan min ramadana zasu ce ne don Allah a kara mana rana daya kawai a ramadan a ba mu dama mu dawo duniya mu yi wuni daya na ramadana mu sake mutuwa so da ka lokaci ne mai daraja mai tsada mu daina wasa da shi mu daina asararsa ai tunda ku yan Abuja ne ai kun san yadda ake jiran jirgi ko idan mutum zai hau jirgi ai an san jirgi bai jiran kowa dole a same ka a inda ya kamata kuma a lokacin a same ka a cikin me ake ce mishi departure ko wurin tafiya kuma da an ce ai boarding a shiga idan duk wanda yake da tikiti zai tafiya shin yana wasa da lokacinsa baya yi idan yanzu yana da jirgi karfe 3 na rana airport din Abuja watakila yanzu dinnan yana airport 12 yanzu yana airport duk abin da yake ya bari saboda ya san muhimmancin lokacin kuma ya san lokacin ba zai jira shi ba to haka ya kamata mu san muhimmancin Ramadan duk shirye-shiryen da muka yi to yanzu mun shiga Ramadan din to Allah mun gode maka da wannan baiwa da kai mana kuma abinda Allah yake fata ya gani game da mu shine ya ga aiki a aikace wanda zai sa mu samu yardar Allah Allah ubangiji ya sa mu samu yardar sa sannan ana so mu yawaita tuba daga laifukan da muka yi da furta istighfari Allah ya gafarta mana a ƙarshe sai kuma halartar majalisi na ilimi inda yake tafsiri inda yake muhadara inda za a kantar da mu addini da rayuwa da aqida da manhajin da Allah ya ce mu rayu akai to wannan ma yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu kula da su a cikin watan Ramadana mai albarka ƴan uwana masu albarka ina ganin zan saurara anan saboda lokaci da ya kure da fatan kuma abubuwan da na faɗa wanda suke haka suke a cikin shari'a su amfane mu ni da ku gabaki daya abinda yake kuma kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko mantuwa ina fatan Allah ya gafarta mani kuma ya cire shi daga cikin kwalonku kada wato ku yi aiki da su ina mana addu'a gabaki daya Allah ubangiji ya biya mana bukatunmu na alkhairi masu neman bukatu a wurin Allah suna nan mafi mabambanta muna fatan Allah ya biya bukatunmu na alkhairi Allah kuma ya tsare mu daga sharorin kawunan mu da munanan ayyukan mu Allah ya sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah